والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن مجلسنا الشدة درس من الشدة عشوانا لتابنا رياض الصالحين satin da yake in ba ku manta ba mun fita daga cikin babin da yake magana akan ikhlasi da kuma halatto da niyya. Yau za mu shiga babi na biyu, shine babu tauba, babin da yake magana akan tuba. Ita wannan kalmar tawbatu kamar ka ce taba ya tubu, sai a ce tawbatan. Ita at-tawbatu tana nufin ar-ruju'u a yare na Larabci. Kuma an ce wane yayi tuba, kamar yayi wani guri ne sai kuma idawo, sai a ce taba. Amma a wajen malaman shari'a idan suka ce at-tawba suna nufin mutumin da da yake saba wa Allah, idan na saba masa in koma yi masa biyayya. Kuma suna kasa tuba har kashi uku. Tuban da yafi kowanne tuba girma shine mutumin da da ba mummuni bane ya shiga imani, yana kafirci ya dawo musulunci. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kullul ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, ka ga yawa waɗanda suka kafirta idan suka daina abinda suke yi to za a gafarta musu abinda ya gabata. A ƙarƙashin wannan ne malamai suke cewa mutumin da yake yin ba daidai ba sai idaina, to abubuwan da suka gabata nasa na ba daidai din ba akan musanya masa su zama alheri. Wanda kuma ibari rayuwarsa ta kuntata ita fi yana ta yin ba daidai ba, to sai a kama shi da laifin farko da na ƙarshe. Allah ya kare shi. To wannan shine abin da ake nufi da at-tauba. Akwai bambanci tsakanin at-tauba da istighfar. Kunga kamar yadda na gaya mana tuba shine ar-ruju'u in a yare ne, in kuma a shari'a ne shine ar-ruju'u min al-ma'siyati ila ta'a, mutum ya daina sako ya koma yi wa Allah biyayya. Amma shi al-istighfar za ku ga an samu ƙarin mace ko alif a farko da kuma sinin da kuma ta'un, wanda tana nufin kamar talabul istighfar. Idan aka ce wane yayi istighfari, kamar ya ce ya Ubangiji abinda nake maka ka lullube, watan a rufe abin, an gani amma a rufe shi, kuma kar a bar kowa ma ya gani. Idan an ce an yi kamar abinda masu harkar kuɗi suke yi, sai ce an yi kaza an yi kaza, amma muna son a rufe, ko da Hausa ana cewa a daidaita alƙalma, komai a yi shi a rufe yadda duk ko da an samu wani audita ya zo ba zai iya gano komai ba. To in aka yi mutum, in mutum ya yi istighfari kamar ina cewa ya Allah abin da nake ka rufa min asiri kada wani ya gani, sannan in ka rufa min asiri kaka kama ni da abin, shine ma'anar astaghfirullah ko astaghfirullah al-azim. In kuma kace atubu ila Allah ko kuma kace tubtu ila Allah, Allah inda na tafi nake saba maka na daina na dawo gurinka ya Ubangiji, shine ma'anar at-tauba. To na ce mana tuban nan an kasa shi kashi uku. Mafi girma shine mutum ya daina kafirci ya koma imani. Na biyu, mutumin da yake aikata manya-manyan zunubai ya daina aikata manya-manyan zunubai ya koma ga Allah, kamar shan giya, zina, neman maza, fata, irin su kamar ka ce kisan kai da dai sauran manya-manyan kaba'ir zunub wanda ake lissafowa. na uku shine mutumin da yake aikata kananan laifuffuka wanda ake cewa da su sagair ko kuma allamam alladhina yajtabuna kaba'ir al-ithmi sai aka ce ne illa allamam wato manyan mutum ya kyale su yana kan aikata yan kanana su yan kananan laifuffuka su ne wanda ake wanke su ta hanyar alwala ko ta hanyar sallah wanda yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar idan mutum yana yin sallolin nan guda biyar a kullum ba shi da bambanci da mutumin da yake akwai wani korama a kofar gidansa ta ruwa wanda kullum zai shiga iwan kafa biyar annabi yake za a samu dauda a cikin sa kamar yadda ba za a samu dauda a cikin sa ba haka ba za a samu zunubi ga mutumin da yake salawatul khamsu ba amma anan ana nufin kaba'irul dhunub ana nufin sagair ba manya ba duk da wasu daga cikin malamai sun ce a'a babu wanda yace da kaba'ir da sagair duka ɗaya ne wannan falalashi Allah yi wa bayinsa so da haka bai kamata kuma wani shiga tsakanin Allah da bayinsa tunda cewa ima ya fa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum duk azaban ma da za a yi muku me Allah zai ci da ita in dai har kun gode wa Allah ni'imar da yi muku sannan kuma kun yi imani so da haka wannan yana nuna mana cewar istighfari yana da bambanci da shi da tauba to amma anan malam da yace babu tauba sai kuma ikakkawo wasu maganganu ita abin nan tuba din nan daga cikin malamai wanda suke bayin Allah na kware wanda ake kawo tarihin su da labarin dukan su domin ni koyi Abu Nu'aym a cikin littafin Sahihatul Awliya ya kawo maganar wani malami da ake cewa shi Aunu dan Abdullahi shi wannan malamin da yake cewa jalisut tawabina fa innahum araqqun nafi quluban ku dinga zama da mutanen da sun yi wa Allah ba daidai ba amma yanzu sun dawo sun tuba domin zuciyarsu ta fita kowa taushi wato mutumin da yake jin bai saba wa Allah ba wani lokacin dagawa takan same shi amma wanda yake jin yayi wa Allah ba daidai ba ya tuba kullun zai zama cikin dawamul inkisar zai dinga da shi ba ta tsiya bane a gurin Allah wannan inkisarin da yake samu sai sa Allah ya jibe shi da rahmat akwai malami da Malik ibn Kasir ya kawo tarjumar sa a cikin Al-Bidaya wal Nihaya ana cewa da shi Bishrul Hafi Imam Az-Zahabi ma ya kawo tarjumar shi Bishrul Hafi akwai muna da akwai guda masu wannan sunayen da yawa akwai Bishrul Mirrisi wannan wani dan duniya ne daga cikin jahiliyawa wanda suke inkarin wasu daga cikin sufofin Ubangiji to shi Bishrul Hafi an ce da dan duniya ne kamar yadda malamai suke cewa kana shaqiran duk inda ake wani abu na shakiyanci ake ba daidai ba ina gurin da kuma shi ake wannan na kawo mana ne domin mu san cewa inkisari in mutum yana laifi in yana jin baya yana jin ba dadi to Allah yakan dube shi da rahama ya hana shi ne amma in ma baya yi yana jin cewa mu na Allah ne ba wanda yake mu yanzu mutunan da ka gan mu ai sai abin da hali yake don mutum bai saba sai ga ya lalace a ƙarshen rayuwarsa to shi Bishrul Hafi yadda yake dan duniya wata rana ina tafiya kawai sai je karar da takarda ta Qur'ani an jefa ta a cikin dagwalan banɗaki da ya ɗauki takardar iganta hankalinsa ya tashi ya ɗaga takardar sai ya ce sayyidi ismuka hahuna mulqan yudas bil aqdab ya ɗaga takardar ya ce sayyidi as-sayyid ana Allah ya ce ubangiji na wannan sunanka ne aka jefar ake takewa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah dan duniya ne fa so da ka sai dauki wannan takardar ije wanke ta bayan ya wanke ta ya tsaftace ta sai je ya siyo shashi ko sai shashi ma auna abin da ake auna turare sai a ce a bani shashi to sai je auno turare irin wanda ake dan digawa na za ga abin ko tafi iya kwalaba ke shine amfanin karatun soro Allah zai saka mana yawa duk wannan abin da ake mafi yawanci ana nuna karatun tsari a maka handa awo a maka wane ne mafi yawanci wanda basu zauna a gurin malaman soro ba akwai kalmomin da hannawa kuma sun ata ba san su ba shi sa zaka ga mutum yana fassara lissafi ko ina bayani yana kamakame gashi bahaushe amma ya rasa kalmar da zai amfani da ita wato zaka dace shi sa ake cewa duk yadda zaka yi ka samu wani wanda yake ya iya karatun soro ka je ka dan karanta wasu lissafi a gaban sa saboda zai maka amfani to yace wannan shashin ya shafa wa takardar sannan yaje kai ta wani guri ne ke sai aje inda babu wanda zai taba taka ta wannan abin da ya aka ce Allah sai ya raya zuciyarsa sai ya zama to ina daga cikin duk sanda ake magana akan wasu masu bin Allah mutanen kirki masu zuhudu masu takawa sai kaga an kawo maka labarin bishirul hafi yaje gurin wani malami bayan ya zama mutumin kirki ya sallama sai yar malamin ta fito tace man sai ce ana bishirul hafi da yake ƴaƴan malamai ne ko ba irin malaman yanzu ba ita ma tana da wayo harama ce amma tana da ilimi ta kalle shi tace bishrul hafi tunda ma'anar hafi wanda ba shi da takalmi tace ala alaka khasta laka na alaini bi dirham me yasa ba zaka je ka sai silifa na dirhami ɗaya ba tunda ba ka da takalmi shine ta je ta gaya mamanta tace ai wani ne ya fito da kauri ba shi shi malami ne amma kuma wannan ba shi da ilimi na irin naka amma kuma yana da takwa wata kila har malaman ma ba shi da irin ta to ne shi ne ke nuna mana in mutum ya zamanto ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah yakan samu wata kima ta musamman sannan ake cewa duk mutumin da idamu da irin kurakuran da yake tsakanin shi da Allah wannan zai iya sa ide na wannan zunubi kuma duk lokacin da kake nadama akan abin da kake na ba daidai ba kamar ka dauko mukulli ne ka bude kofa ta samun gafara da kuma samun rahama ta ubangiji shi sa wani yake cewa mutum ba zai gushe ba yana damuwa da irin laifin da yake yi wa Allah har sai laifin da yake wa Allah ya fi masa amfani fiye da ma wata hasana da saboda wanda yake yin hasana ina yin abin kirki girman kai kama sai Allah ya watsi da abin da yake yi wanda kuma yake yin ba daidai yake jin shi ba na Allah bane Allah ka yafe mun Allah kai mun afuwa sai ga Allah madaukakin sarki ya yafe masa kuma ya shigar da shi cikin bayin sa na kware to Imam an-Nawawi ya kawo kun ga zawo za akwai munasaba babu al-ikhlas wa ihdarun niyya babu tauba in an kyautata niyya me ya kamata a yi sai kuma a koma ga Allah da an koma ga Allah sai kuma a samu ayi wanka a gyara jiki a gyara zuciya a gyara hali a gyara tabi'a domin an san tafiya tana da tsawo kamar yadda Abu Huraira Allah ya kare da gare shi yake cewa ni ba mutuwa nake jin tsoro ba yace tsawon tafiyar da karancin guzuri tunda abinda ake nufi da tsawon tafiya idan mutum ya mutu ai magana bata kare ba sannan ma aka fara ko baka san kwana nawa za ka yi shekara nawa za ka yi dubbai nawa za ka yi miliyan nawa za ka yi a karkashin kasa kafin a tashi in kuma an tashi ma magana bata kare ba har sai mutum ya samu kansa a gidan rahama sannan zai mance da abubuwan da suka wakana kafin wannan lokacin to malam yace qala al-ulama malamai suka ce masana shari'a kenan domin wannan maganar hukunci za a yi kun san akan ce al-ulama a zamani sai a ce kowa ma malami ne da malamin fiqh da malamin hadisi da malamin tauhidi da malamin geography da malamin lissafi da malamin physics chemistry biology duk a ce malamai ne to amma ana magana ta addinin an ce al-ulama ana nufin warasatul anbiya sune magada annabawa waɗanda suka san ilimin ya za a bauta wa Allah ya za a yi wa Allah biyayya me haƙƙin Allah me haƙƙin manzon Allah me halal me haram sune al-ulama isa su daga cikin malamai suke cewa kuskure ne duk mutumin da ba halal da haram ya karanta ba ce da shi malami sai dai a ce da shi inda larabci na ce da shi ad-daris ko a ce da shi al-ba'is ko a gaya masa wata kalma ko wata iri domin al-ulama da an faɗe ta kai tsaye suna magana ne akan ulama'ul shar'i waɗanda suka san shari'a to shine yace qala al-ulama malaman shari'a sun ce at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin tuba dole ne daga dukkan zunubi wanda mutum yake aikatawa watan babu wata dama da aka ba mutum in dai ka san kana yin laifi to ka tuba wajibi ne
فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى إذن سابن يا زمن أكان باوا نيد ألا مدوكتي لا تتعلق بحق آدمين باتد وتعلاق كو دنغنتك بتراتيد حق دن أدم با فلها ثلاثة شروط إذن ألا كتي وليفي فقاشر إيه بداء وكوان سيكا سكاسو سنة ألا دي يادي مكا أحدها شرعي نفرقو أن يقلع عن المعصية متن يترو دكا ساقن كونغا إسي أمبا إن دكالما قلق أبن داكي سوار الشي قلق تنبكيوا شيسا أم أكا بلل متن هقورنسا سي أتي قلعت أسنانو أن تنبكي مسا كمان أسا فلايا أتري تو أم أكا تنبكي أبا حسي وصا شيكي سوار الشي قلق سي إتي سي أب mutun ya zamanto ya cire kansa daga wannan laifin da yake na daya kenan wasani an yandama ala fi'liha sai kuma yayin da dama akan wannan laifin da yake yi zuciyarka ta ji ba ta so wasalif sharti na uku an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan ko mutun yayi niyya a zuciyarsa yayi azama jin cewar ba zai ƙara yin wannan laifin ba har abada ya gama da shi سمعنا أنه فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته إذا أكرس أيدك السنوء أن نشارك توتوبة متنبي تكبه بما إن قنتب متنين أيل لي في أمان أزوت يتي أستغفر الله أمان أزوت يسياسا بحق بني سيسا وسمع المن سكيتي أقوي وأن دسكي استغفاري استغفار كان سينا بكاتر استغفاري yace astaghfirullah wannan astaghfirullah din da ya fada ita ma kamata a ce astaghfirullah akan kamar mutumin da aka same shi ne an ka masa ya je kwala bangiya yana zubawa ina ga ya kamata ranar karatu a daina amfani da wuta kawai in dai za a fara karatu a kunna inji saboda shi ne muke da tabbas in dai ba mutuwa ne ba amma wannan wutar tana shigowa tana abin da ya kamata a hakura kyale ta wannan shi ne zai fi musan akan abu ɗaya muke yawa amma ne ana sa inji kuma ana canja ana koma wuta duk sai zamanto an raba hankalin mutane don haka mutum ya zamanto misalin da nake bayarwa na mutumin da aka ce an kawo masa giya ga ta a gabansa ga kofin da zai bulbula isha sai aka ce giyan nan fa haramun ki kai fa ka sani sai ce to ba komai astaghfirullah ya zuba giyan yana kwata kuga wannan istighfarin nasa yana bukatar istighfari domin ya zama istighfari an gaya masa an ce wannan abun ba daidai bane sannan ina ci gaba da yi yana istighfari wa in kanat al ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin idan saban da mutum yake ina da alaka ko yara tai da wani dan adam fa shurutuha arba'a idan laifin dan adam aka yi shi to ina da sharadi guda hudu kun ga kari akan da Allah kenan idan tsakanin bawa ne da Allah sharadin uku ne in tsakanin bawa ne da bawa dan uwansa to sharadin guda hudu ne hadhihi salasa wadancan ukun da aka lissafa waɗancan ukun da aka lissafa mana na farko aka ce ya daina na biyu yayi nadama na uku ya kudurci a zuciyarsa ba zai sake ba waɗannan su ne sharadan gabaki ɗayan su wa an yabra'a min haqqi sahibiha sai kuma ka je ka nemi kubuta daga haƙƙin wanda ka cuta ko ka zalunta fa in kanat malan idan kuɗi ne abinda ka karɓa mutum ko ka kwatan masa ba da haƙƙi ba aw nahwahu ko makamancin kuɗi raddahu ilayhi sai ka mai mata abin kuɗi ko kaya kai an ce ko mutuncin mutum ka taba in kana son Allah ya yafe maka sai ka yi waɗancan sharuɗin guda hudu sannan ka zo ka ce da shi ka yafe mu wasu malaman suka ce ko gulman mutum kai sai ka zo ka gaya masa ka ce nayi da kai da Allah ina son ka yafe mu amma a inda aka dan samu sassauci anan cewa sukai kadai idan ka san irin mutanen nan ne masu rashin hakuri wanda ka gaya masa ka ce nayi maka abu kaza ka yafe mu sai ya ƙara fusata to aka ce aiki ya same ka sai ka je kai ta masa istighfari da niyyar Allah ya bashi lada kai kuma Allah ya yafe maka wa in kanat hadda qazfin idan ya zama haddi ne na kazafi wa nahawahu da makamancin sa makkanahu minhu sai ka bashi dama bulalan kazafi nawa ce 80 kai masa kazafi ka ce mashayin giya ne ka ce barawo ne ka ce mazinaci ne ka ce abu kaza ka faɗi wasu abubuwa an ce koda inda da shari'a koda irin harbin iskan nan sai kuna wata magana da wani mutum sai ka ce da shi ani ba barawo bane to a shari'a sai a zo da kai a ce waye barawo kai bayani tunda kace kai ba barawo bane to waye barawo ni ba abu kaza bane waye sai kai bayani wannan a tsari na shari'a ta musulunci ana son a dora mutane akan saiti ne yadda duk wani mutum wanda yake mai haƙƙi ne kada a taba masa haƙƙin kar a taba naka kar ka taba na wani la darara wa la dirara wannan shine abinda aka koyar saboda haka sai ka bashi dama in kai masa kazafi ka ce nayi maka kazafi amma na kawo kai na yi mun bulala ta haji sai ce na yafe maka shikenan je ka aw talaba afwahu ko kuma ka ce da shi ina neman afwarka nayi maka wani abu nayi maka wani laifi ka yafe mu in ka san ka je gurin mutum zai ce wallahi ba zan yafe maka ba sai ka gaya min abin kuma in ka gaya masa wannan abin ba lalle bane ya zuciyarsa ta iya yadda yafe maka kawai sai ka je kai masa addu'a ta fatan alheri da nema masa gafara gurin ubangiji wa in kanat ghibatan istahallahu minha idan ya zama to abinda kai dan uwanka yi da shi kai abinda muka mai da shi kamar kayan marmari a yanzu za ku ga yanzu ghiba ba ma a jin komai an yi wata rana ana zaune a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Safiya ta shigo kun ga mata ce ta manzon Allah manzon Allah ina tare da Nana Aisha da ta taho sai Nana Aisha ta ce oh irin abun nan na mata ta ce amma fa kai sa'a gajeren mace kuma gajeriya ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kin faɗi kalmar da za a cudanya ta da ruwan kogi da ta canja maka kala shine aka ce duk mutumin da ka faɗi wani abu a kansa game da shi in yana da abin kai giba in ba shi da abin kai masa buhuta ne amma zunubin ya karu sai dai in kamar ki na inkiyar mutum ce sunansa malam dogo ko malam gajere ko wani abu da ake gaya wanda ya yi a gaya bar wannan abu amma in dai abin da ka faɗa kana nufin ba'a ne ya to da ka nesa ga mutumin can kaga hancinsa ko kaga cikinsa ko kaga wani abu to kai da shi wannan kalmar da mutum ya faɗa inda za a cuɗan ya ta da ruwan kogi sai ta canja masa kala kamar yanzu giba dan Allah nawa muke a kullun ta Allah za mu gwada gibanmu da istighfarinmu da salatin da muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan ayoyin da muke karanta na alkur'ani wanne ya fi yawa so wannan ita ta sa watan zai wahala a zauna lafiya zai wahala a zauna lafiya domin zuciya in ta samu cuta to mai zuciyar ba zai huta ba ni nayi da kai 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 da ni wancan ma yi da wannan wannan ma yi da wannan saboda haka sai kawai mu tashi mu rasa me yake damun mu wannan yana jin haushin wancan wannan yana jin haushin wancan ka rasa dalili har a masallaci sai ga mutane sun hada a sallah wannan yana hararar wannan wannan hararar wannan a gunda duk wanda ka ganshi kun hada a masallaci ya kamata ya zama dan uwanka yana jin cewar kai nasa ne shi ma naka ne in wani abu ya same ka ya same shi in ya same shi ya same ka amma sai ga babu wannan yan uwanta daga cikin irin abubuwa da ake na kunya farin nawa ne yake gaya mu wani ya tafi wani masallaci zai shiga wasu suka ciccibe shi suka wurgar da shi masallaci fa zai je masallaci aka ciccibe shi aka wurgo shi kaga mutane sun zama wani iri sai ka ce abinda bai dace ba kuma abin mamaki an ce shi wanda wannan abin ya faru a kansa yana ɗaya daga cikin mutane haka wanda suke ɗan gaba gaba a cikin masallacin kawai matsala suka samu da limamin masallacin shi suka samu matsala da shi saboda haka ƴan agajin masallacin ina jin ko an ba su wani umarni ne aka ce to kada a ƙara barin shi shigo sana shi ma ya zama ayyuhan nasu to kaga a wannan babu watan abinda ake so in an ga fushinka don an taba Allah ne an taba addinin Allah amma kai waye kai da ba za ta faka ba ba in mutum ya ga musu da cewa shi yayi samu tsarkin da ba za a iya taba shi ba to zai sha wahala amma ka ga musu da cewa ba ka da wata matsala menene to a ciki idan mutum yace da kai ya ga maka wani abu na katanci ne ba zai fito a jikinka ba in zagin ka yi wanda izage ka in baka raba ba aka ce in uwa izaga ta ka izaga in uba izaga na ka izaga to irin waɗannan zaka ga hatta a cikin wanda ake ganin sun fahimci addini sai ka dinga samun irin wannan tsakanin liman wani da liman wani ba a shiri tsakanin akramaka Allah wani da akramaka Allah wani ba a shiri tsakanin ya sai ya di wani da wani ba a shiri tsakanin shehu wani da shehu wani ba a shiri sun zama kamar wasu ƴan faci kowa da irin tasu jama'a ai mu mutanen wani ne ku ba muku mutanen wani ne kuma za ka ga duk sakon da ɗaya ne abin da wanda yake isarwa shi wanda yake siyarwa yake isarwa manufar guda ɗaya ce duk gabaki ɗaya mutane abinda suke bukata a bautawa Allah shi kadai kada a shirka da shi ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafi a shiga aljanna shikenan fa malaka yace wayajibu an yatuba min jami'iz dhunub wajibi ne tuba daga dukkanin zunubai fa in taba min ba'dha sahhat tawbatuhu idan da mutum yana yin zunubi kwaya goma sai warabi yace na daina to ba za ka ce tunda bai daina takwas din ba Allah bai karba ba a'a iya biyin da ito ba Allah ya karbi biyin sa takwas din ana jiran ka kenan gurgurdan yadda mutum ya rage wasu zunubai iya tuban da za a karba nasa ragowar zunuban kuma ana jiran sa shine malam yace sahhat tawbatuhu inda ahli alhaqi min zalika adh-dhanb a wajen malamai na gaskiya sun gamsu da cewa in ka tuba daga wannan zunubin Allah ya karba ragowar kuma shikenan sai san da ka tuba wa baqiya alayhi albaqi ragowar suna nan akan ka wa qad tazaharat dalail alkitabi was-sunnah wa ijma'u al-ummati ala wujubi at-tawba dalilai na alqur'ani da sunna da ijma'i sun haɗu sun bayyana kuma sun ƙarfafi juna da ijma'in al'umma gabaki ɗaya ala wujubit tauba akan cewa tuba wajibi ne qala Allahu ta'ala Allah ta'ala yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kutuba baki ɗayan ku ya ku mummunai sai ku samu tuba wannan la'alla din ba tana nufin watakila ba in dai kun tuba din za ku samu ita wannan la'alla din tana nufin tahqiq in dai ka tuba irin tuban da Allah yake kai to Allah ya karɓi tuban ka sannan kuma za ka rabauta wa qala ta'ala Allah ta'ala yake wa anistaghfiru rabbakum sannan ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku koma gare shi wa qala ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya tubu ila Allah ku tuba ga Allah wato ku koma ga Allah taubatan nasuhan tuban da in an tuba ba a sake koma cikin laifin wato ku yi kyakkyawan tuba ku yi tuba wanda yake mai inganci ku yi tuba wanda yake na gaske wannan shine shimfidar da malam Imam Nawawi kenan akan babu tauba to sannan sai yace wa an abi hurairata رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرويت أن حديثا لك أبو هريرة الله يكاري لا أدريشي من يترجم أبو هريرة بعدين ساكي ميمي تاوبا يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa wallahi wa yake wannan rantsuwa manzon Allah yace wallahi wannan abinda malamai suke cewa wannan ina nuna idan kana son ka karfafa magana ya halatta kai rantsuwa an nemi ka rantse ko ba a nemi ka rantse ba domin gashi manzon Allah saboda ina son ya nuna mutane muhimmancin yin istighfari sai ce wallahi na rantse da Allah wannan yana daga cikin rantsaran irin wanda annabi yake ko yace wallahi ko yace wallazi nafsi biyadihi amma irin abinda zaka ji an ce da kai an ce malaika jibril ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa to sai ka gane maganar da zaka zo ta Hausawa domin su ne suke wannan rantsuwa ba ka in ka ce wallahi sai ka kara wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ai yayin yawa sai kuma rantsar da kai za a yi a al'adance saboda mutanen mu wasu ana ganin zuciyarsu ta kekashe in za a rantsar da kai sai a kai ka masallacin juma'a a sa ka kai wanka bayan ka yi wanka wata kila ma ce ka sa fararen kaya sannan ka toran juma'a ana cewa assalamu alaikum sai a fito da kai sai zai rantse sai a taru a kewaye ka sai a ɗauko qur'ani irin na hannun din nan a cikin gafakarsa sannan ga faifai a manzo a jiki ga buzu a jiki sai a rataya ya maka kaga duk a tsorata ka ne in an za a tsorata ka sai a ce ce ne wallahi ce wallahi billahi allazi ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa sai a ce la ilaha illa Allah ko akai maka wannan duk inda mutum ya kai da kekashewar zuciyar san an masa wannan zai firgita zai gane in abinda zai rantse ba gaskiya bane sai ba tunda yanzu yadda mutane suka zama wani kace da kai iran tsaye maka cikin tarbi akan ƙarya indai zai samu wani abu rantse wata zai ba abin da ya shafe shi so da ina ganin ba wani abu ne ba za ka fito masa ba ko babu wata matsala to indai ba haka za a yi ba abin da yasa na gaya mana wannan abun na ji a cikin a wannan watan za ku yi ta jin abubuwa na taɓa jin a watan a wannan watan da kuma watan Rajab da ina jin kowane wata ne na taɓa jin wani yana wani bayani yace mala'ika Jibril ne ya zo gaya manzon Allah yace da shi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ya gaya mu wannan magana shi ma da kansa Allah ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa to da haka shi ma manzon Allah da zai faɗa sai da wannan rantsuwa din to kun ga an shiga cikin wani abu daban da ka ji ƙarya za a zuƙala tunda yadda aka yi shimfiɗar yadda abin yake almuhim ya halatta mutum ya rantse domin ƙarfafa maganarsa an tambaye ka ko ba a tambaye ka ba ko ba a buƙaci ka rantse ba ya halatta ka yi saboda ga manzon Allah ya yi sai ce wallahi inni la astaghfirullah na rantse da Allah ni kaina in ji manzon Allah ina neman gafarar Ubangiji ina neman gafarar Allah wa atubu ilaihi ina tuba zuwa gare shi fil yaumi a kowace rana aksara min 70 marra fiye da 70 me manzo Allah yi baba abin da yi ba zai yi ba ko ba zai iya ba amma yace mana ina neman gafarar Ubangiji fiye da 70 a rana mu sau nawa ya kamata mu nema ba kirgawa ya kamata ya zama ma gabaki ɗaya rayuwar mu astaghfirullah ne saboda abin da muke yi rawahul bukhari wannan yana nuna mana muhimmancin istighfari anan da komawa ga Allah kuma istighfari yana daga cikin kofofi wanda suke bude alheri da albarka a cikin rayuwa an ce idan matsaloli suka yi maka yawa kai roƙo kai roƙo kaga kamar ba a kula ta ba aka ce kuma istighfari yanzu ne sai Allah ya buɗa maka shi sa aka samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sahur saboda wabil ashari hum yastaghfirun tunda an ce siffa ce ta bayin Allah na kirki na kwarai lokacin sahur suke istighfari da lokacin sahur yayi kawai sai su harbe su ci gaba da yin istighfari kuma wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa 'alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk mutumin da yake son a bude masa kofofin arziki a kwance masa famfo na samun arziki da albarka ta sama da ta ƙasa shi akan kansa ko a iyalinsa ko a dukiyarsa ko a rayuwarsa ya lazumci yin istighfari وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن الأغر بن يسار المزني شي أغر ابن يسار المزني وصلنا تعرشي الجهني كما ينا إيدا تكين صحابين نمال الله صلى الله عليه وسلم أمن بايا تكين صحابان دا سكي شهراء كفلس ديوة كنسا أكوي صحابي ديوة وان ديوان شي بأفلس سوسيبا زاو قودا من يما لمي يسكي كاو تراجم na wasu da na mafi yawancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da in sun zo sai ce lahu suhba, za a tabbatar maka da cewa sahabi ne amma ba za ka maka wani dogon tarjuma a kansa ba, ba dan ba shi da daraja ba, ba dan ba shi da wata kima ba, a'a saboda akwai waɗanda kwata kwata ma ba su fito ba saboda yawan su, to wannan ina daga cikin su. Kuma mafi yawancin wanda suka ruwaito hadisi a Basra abun mamaki an ce duk da kawajen suka rubuta hadisai amma kuma gashi yana daga cikin sahabban da ba a san su da yawa ba. Kuma manya-manyan sahabbai ma irin su Abdullahi bin Umar an ce sun je gurinsa sun nemo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan malamai sukan kawo shi akan cewar in zaka nemi karatu ba sai shahararren malami ba, kun san mu ana yin wannan, in zaka nemi karatu to sai shahararren malami saboda kai ma ka shahara ka ce na yi karatu a gurin wane. Akwai mutumin da za a gan shi ba shahararre ba ne, ilimin da za ka samu a gurinsa ba za ka samu gurin shahararren ba, so da shi tun da alungu yake ba a masan da shi ba, ba a damu da shi ba, sai ka zauna kai ta karatunka cikin kwanciyar hankali yana da lokaci. In za ka zauna ka karanta hadisi 100 a rana ba ruwansa sai kai ta yi yana jin daɗi, ka karanta wannan littafin ka karanta wannan littafin, amma wani wanda ya shahara ba in ka ce ma zan sa littafi ke saboda ni ba shi da lokacin da zai sa maka littafi kai kadai, amma wancan ko kai kadai ne ka zo zai biya maka karatu, to akan sami irin wannan. To shine ake cewa da shi al-Aghr ibn Yasar al-Muzani, shine yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane, amma annas anan gurin da mummune ake, tunda wanda bai shigo ma da'ira ta musulunci bai nawa shi na wani istighfari, abinda ake bukata ce ne la ilaha illallah ita kadai ta ishe ka, komai me zai biyo baya. Wannan ana magana ne akan mutumin da ya shigo cikin musulunci, yana kan musulunci amma yana ɗan wasu kurakure, sai manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas, kun ga annas anan gurin mummunai, kuma farkon wanda zamu iya fahimta anan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun ga kasancewa tare da annabi Allah ya zaɓe su zama su ne abokai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yi ido bi da shi, sun yi abubuwa na yau da kullun tare da manzon Allah, sun ga shigarsa, sun ga fitarsa, sun kalle shi ya kalle su, sun yi sallah tare da shi, sun yi azumi tare da shi, sun je jihadi tare da shi, amma duk da haka manzon Allah ya ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane, tubu ilallah, ku tuba zuwa Allah, wastaghfiruhu, ku nemi gafararsa, fa inni atubu fil yawmi 100 marra, manzo Allah yace ni ma kaina ina tuba zuwa Allah sau 100 a rana, kun ga wannan wancan yace akthara min 70 marra, wannan kuma sai ya sarrafa kenan, annabi yana yi sau 100 a rana, shi sa aka samu daga cikin zikire na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kullun in an yi sallar asuba kai istighfari 100, kai tasbihi 100, sannan kai la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, dari da sauran abubuwan da suka zo daga manzon Allah. Sannan idan yamma kai shi ma kai wannan, banda karatun alqur'ani da aka ce duk mutumin da ya karanta aya 100 a rana ba za a rubuta shi daga cikin gafalallu ba, wanda ya karanta aya 100, to wanda ya karanta kasa da 100 ba, in ka karanta aya 100 ba za ka shiga cikin gafalallu ba, ba lokaci mu ayyuka sun yawa, kuma haka za a yi ta yi a yi ta aikin ba zai kare ba a mutu, shi ne matsalar wannan duniyar da kuke ganinta, wallahi babu wanda za ka gamsar da shi, babu wanda zai koshi da ita, kana ƙara samunta kana ƙara sanata, kana ƙara kusantarta tana ƙara gudu, sai kai ta binta ba ka da lokaci, wani ko lokacin sallah ba shi da shi, so da ayyuka sun yawa shi sa ɗan duniya su waɗanda ake cewa da su ilmaniyun suke cewa yana daga cikin wai musulmi suna jawo asara a tattalin arzikin duniya. Aka ce me dalilin ku suka ce sallah biyar a rana tattalin arzikin duniya yana karyewa saboda wannan sallar da ake yawan ciki a zahar lasar magarba isha asuba wai yan kasuwa sai sun toto yi sallah ma'aikata sai sun to ya kamata a hana sallar nan duk wanda zai bari sai dare yayi ya hade ya zama dan shi'a sai ya hade suga baki ɗaya sai yi su daga dar in zai kwanta. Allah ya kiyaye to me mutum zai in ba san mu yanzu me ya rage mana dan Allah duk wani mutum wanda yake rayuwa a wannan duniyar musamman mu musulmi me ya rage mana in banda bin Allah me mai dadin babu wani abu zai iya yiwa duka ce wannan abin da zai dauka kai samun dukiya shine dadi wani kuma yace mulki shine dadi waɗannan abubuwan ba dadi a cikin su wahala ce. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allah ka sanya arzikin ƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kafa. Abin da ake nufi da kafa duk sanda suka motsa suna da bukata Allah ya biya musu bukatar su ya musu ko kuma Allah ya baka iya bukatarka ba za ka ci bashi ba ba za ka je gurin wani ba ba za ka yi roƙo ba ba za ka yi maula ba ba za ka yi tumatsanci ba Allah ya rufa maka asiri in ka samu wannan ka zama komai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfari sau 100 a rana kun ga mu ya kamata ba za mu kirga ba duk da suna cewa wai tunda annabi ya yana yin sau fiye da 70 yana yin sau 100 to ma mu iyakance iya 100 babu wani nasi na shari'a babu kuma wani malami na addini wanda aka gamsu da maganarsa wanda yake kai ka tsaya 100 to shikenan mun yadda za ka yi 100 ka kirga zanubin ka kai kuma a rana nawa kake yi tunda wannan da aka ce na iyaka wanda annabi aka ce yana yin 100 ko 70 fiye da 70 aka karkare da 100 to kai 100 da safe kai 100 da yamma amma haka kai ka ce astaghfirullah nauyi ne astaghfirullah alazim nauyi ne yana da wahala subhanallahi wa bihamdihi yana da wahala subhanallahi alazim bashi da wata wahala za ka yi wannan abun a kowane lokaci duk lokacin da ka samu dama duk lokacin da ka tuna kai istighfari shikenan ka huta. Wannan hadisi malamai suka ce ina daga cikin hadisan da suke magana akan wajibcin tuba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da tuba da yace ya ayyuhan nas tubu ila Allah sannan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsananin ibada ya fi kowa tsananin tsoron Allah ya fi kowa sanin ubangiji shi sa yake waɗannan abubuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mutane alheri da harshensa sannan kuma aikace ya faɗa da baki sannan ya aikata kuma shi ne abin da ake bukata duk lokacin da zaka gaya mutane ku yi kaza ya kamata kai ma ka kamanta wannan ya fi tasiri shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin istighfari kuma ya umarci mutane su ma su yi istighfari domin su koyi da shi domin su amsa umarnin ubangiji kuma su kwaikwayi aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa abi hamza Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu khadim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falat muttafaqun alayhi wa fi riwayati li muslim lallahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وانا دي همزة على سبيل مالك وانا دي سن أروي توشي دكا أبو همزة وانا أبو همزة إنن الكنية تيتا أنا دم مالك كما أنت من ذن الله نيمس على الكنية دوانا دومن سندما إبدوني سندما ذن الله إبدوني أكو أوري بيما ya fara yau annabin hidima ina dan shekara 9 ko shekara 10 sai shekara 10 tare da manzon Allah ya rasu yana dan shekara 20 manzon Allah ya rasu Anas yana dan shekara 20 kuma abun mamaki aka ce babarsa Ummu Sulaim bintu Malhan annabi yana zuwa Madina sai ta dauko Anas sai ta zo da shi gurin manzon Allah tace khuwaid muka ya rasulullah tace ga dan yaron naka baran naka ya rasulullah annabi bai san shi ba kawai tunda manzon Allah ya zo ita kuma ta yi imani ta miƙa wuya kawai sai ta dauko dan tace ya rasulullah ga wannan yaron nawa ya iya rubutu ya iya karatu yana shekara 10 amma ya iya karatu ya iya rubutu tace gashi nan na kawo maka shi yayi maka hidima amma ina son kai masa addu'a aka ce a lokacin hakitsu ake masa irin yadda laraba suke za a yi masa irin doka din nan ya zubo nan ya zubo wata rana ka ce annabi in ya aike shi ya tsaya yana wasa sai annabi ya kama wannan kitsan nasa kai kama kunnan sai ya zal uznaini kai mai kunnuwa biyu kun ga annabi an ce yana yin wasa amma duk wasan da yi gaskiya yake faɗa cikin sa bai taɓa yin wasa ba kuma ya faɗa akasin gaskiya yamzahu wa la yaqulu illa haqqan indai zai maka wasa gaskiya zai faɗa kamar tsohuwar da yake fita ta zo tace tana son ai mata zuwa ta shiga aljanna yace ai tsofi ba sa shiga aljanna ta fushe da kuka ta tafi yakka sai annabi ya kira wata yace ai tsoho ba zai shiga aljanna ba sai an sake kira shi sai ya zama yadda zai mora aljanna in ka shiga ka tsufa aljanna me za ka yi a cikin kun ga wasa ne eh kuma sannan akwai lokacin da ya zo ta baya ya kama wani sahabi ya ce wa zai sai wannan bawan yana ta kokarin ya kwace sai ya gano manzon Allah ne sai ya tsaya ya ce ai ba zan sai ba ba sai da sai a shi ma malamai suka ce wannan kun ga wata yi masa amma da yace wa zai sai wannan bawan bawan ne ko ba bawa bane bawa ne na Allah to ana son in za ka yi wasa kar ka kirkiri magana kai wasa din kai raha a lokacin da ya dace amma ka kai ƙarya ka kirkiro labari ka ce haka ita domin ayi dariya akwai matsala to shine ta kawo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'a da manzon Allah ya yi masa da ta kawo shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa ghfir lahu a wata ruwayar wa atil umrahu wa adkhil bil janna ya ubangiji ka bashi kudi ne yau kuma ka yawaita ƴaƴansa kuma ka sa ijima a duniya kai masa gafara a wata ruwayar ka shigar da shi aljanna wato wannan addu'ar alherin da yake cikin ta ba kankani bane in Allah ya baka kuɗi ne yawa baka da matsala ya baka yaya ko dubu ne ko ba haka bane in Allah ya baka kuɗi sosai sai kuma baka yaya da yawa sai ku ji dadi da kai da ƴaƴan naka kaga duk abin da zai sa mutun ya guji yaya sai annabi ya roka masa kada ya samu wannan kada ya talauci a ka bashi ƴaƴa masu yawa kuma sannan ka bashi kuɗi mai yawa sannan ka sa ijima a duniya sannan in ya mutu ka sa shi a aljanna ko kuma kai masa gafara shine Anas yake cewa wannan addu'a ta manzon Allah ka kama ni yace da hannuna ƴaƴan da na haifa sai na binne ɗari ƴaƴan da ya haifa saboda yawan su sai da ya binne ɗari yace kuma ga ni na jima a duniya wallahi har na gaji da rayuwar nan so da addu'a da yi masa domin an ce jikokinsa sukan goyo shi ko su yi masa kama kama akwai irin ganin nan da ake zaga da mutane ana tsawaci sai su dora shi a kansa ga su jikokinsa ne ba jikokinsa ba kai ƴaƴansa na cikinsa ko jikokinsa jikokinsa ma dukkanin su haƙoransu sun girgide sai an sa waya an riƙe haƙoran nasu so da tsufa amma ko shi yana da ƙwarin wannan abin da suke masa suna yi ne dan neman albarka ba wai dan ba zai iya yace gani nan kuma yace daga cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi min na cewa Allah ya yawaita dukiyata dabino a shekara sau nawa yake yaya sau daya yace wallahi dabino na a shekara gona ta sau biyu take yaya in suka yi ala ƙara dabino yaya kan gobe ya ƙara ko in ji hausa da ake faɗa ana saukar dabino ko da ke yanzu ba a yi to in aka zo aka sauke dabinansa aka je aka siyar aka bada abin da za a bayar kawai sai ya ƙara ɗauka a shekara sau biyu yake saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a kuma addu'ar tayi tasiri ite na jima a duniya ita wallahi sai da na gaji so ma yake shi ya mutu ya huta ya gaji da zaman duniyar nan kuma a duk wannan shekarun nasa da tsufansa aka ce ikan yi sallah ya jima a tsaye har kafafuwansa su kumbura su tsage saboda yadda yake bautar ubangiji da kuma yadda yake bin Allah daga cikin yayin Abbasu bakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da wani dawo da ake cewa shi kusan kun ga dan uwan manzon Allah ne kenan babansa wane ga baban manzon Allah kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da suka yi manzon Allah wanka kusan da fadlu bayan Ali bin Abi Talib da kuma wani wanda izo yake cewa ina son ni ma ku yi min izini dan Allah in zo in dinga zuba muku ruwa in za a wanke manzon Allah to shi wannan kusan din yana da wata katuwar gona sai aka yi fari aka rasa yadda za a yi babu ruwa sai ya zo gurin Anas yace dan Allah kai mun addu'a wallahi gona ta ni na rasa yadda zan yi abuwa za su mutu sai Anas ya tashi ya salla raka'a da shi sallama sai yace Allah ka shayar da gonar kusan tashi sai hadari ya hadu ruwa ya tsuge da aka tsuge sai kusan yace ku je ku duba iya gona ta ne ko ku ya shiga wani guri wallahi da aka ji aka duba sai aka tare iya gonarsa kadai aka yi ruwa so da addu'a tunda manzo Allah ya masa addu'a a waitar ruwayar annabi ya ce Allah kai wa Anas albarka to in aka ce ai maka albarka komai ka taba alheri zai zama in kuma aka kwashe wa mutum albarka to sai ya zama duk abin da ya taba sai ya lalace Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka kada Allah ya kwashe mana albarka Allah ya kwashe mutum albarka ya shiga uku a wannan duniya saboda haka idan Anas dan Malik aka ce idan yazo zai khatama ya sauke Qur'ani in yazo karshe kamar minan suratul nas sai batta sai tara ƴaƴa da jikoki sai ku zo yau zan yi sauka sai su taru in sun yi an aka yi saukar ya karafa tunda ya san in dai ka sauke Qur'ani akwai wata addu'a da Allah baya mai da ita daga cikin addu'o'in da kai sai Allah ya biya bukata in ya tashi ba kansa zai ba sai ya ce ƴaƴan nan na Allah ya muku albarka Allah ya muku gafara Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza ite ni addu'o'in da manzon Allah ya yi min duka sun kama na ɗayan nake jira na ƙarshe na hudu ita ce gafara kuma na san za a yi mu tunda manzon Allah ya roƙa mu ya ce Allah ya yi min gafara ya shigar da ni aljanna yanzu ko kawai nake yi wa shi baya buƙatar komai duk abin da yake so a nan duniya Allah ya bashi na lahira kuma ina jira zai samu tunda manzon Allah ya roƙa masa sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum yanzu da zai roƙa maka a nan yace je kai abin da kake so ba wani mutum sai dai in ma ya roƙa maka yace Allah ka gafartawa da tokar ka rubu kai ma ka ci gaba da bin Allah kada ka ce mu ai kai ba wani abu tunda mala ya shafa kai na tunda yayin addu'a babu komai sai ka je ka ci gaba da abin da zaka to shi Anas dan Malik ana tare shi al-Ansari an-Najjari domin kakannin su sun hada kaka daga cikin kakannin su sun hada kaka da babar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana tare shi khadimi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mai yi wa manzon Allah hidima yace nayi wa manzon Allah hidima shekara 10 tip ita amma ban taba yin wani abu annabi ya ce da litir ba bai ce bai isa kai ba ko mai isa ka ki saboda hakurin manzon Allah da kuma yadda manzon Allah yake da juriya ko wanda ya nuna shi ma yaro ne mai biyayya mai da domin gashi bai sabawa manzon Allah ba qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu afrahu bi tawbati abdihi Allah ya fi farin ciki da tuban bawansa min ahadikum fiye daga ɗayanku saqata ala ba'irihi wanda ya fado daga kan raƙuminsa wa qad adallahu fi ardin talatin raƙumin ne ya fadar da shi a wani guri wanda yake jeji ne ba gida gaba babu gida baya shi yake tare shi al-falat jeji sahara ba gida gaba ba gida baya to wannan sai aka kawo cikakkiyar ruwayar a cikin ruwayar Muslim shi sa malaka ce wa fi riwayatin Muslim lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi Allah ya fi tsananin farin ciki da tuban bawansa shine tubu ilaihi lokacin da zai tuba zuwa gare shi min ahadikum fiye da ɗayanku kana ala rahilatihi wanda yake kan abin hawansa rahila shine kamar raƙuma mace بأرض فلات yana cikin tafiya a wani jeji famfalatat minhu yana janta sai ta kubuce ta gudu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu abincin sa ina kanta ruwan shan sa ina kanta fa ayisa minha ya ɗebe kauna cewa ma ba zai same ta ba shikenan ya mutu fa ata shajaratan sai izo ya samu wata bishiya fattaja'a fi zilliha ya kashingida a inuwar wannan bishiyar shine ittaja'a kashingida fi zilliha a inuwarta wa qad aisa min rahilatihi ya ɗebe kauna daga wannan taguwar tasa fa bainama huwa kadhalika yana cikin wannan yanayi da wannan halin iz huwa biha qa'imatan indahum kawai sai ya bude ido ya ganta a tsaye a kansa ta dawo fa akhadha bi khitamiha sai kama akalarta thumma qala saboda tsananin farin ciki sai yace min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki allahumma anta abdi ya allah kai ne bawana wa ana rabbuka ni ne ubangijinka annabi yace akhata min shiddatil farah sai yi kuskure saboda tsananin farin ciki to idan bawa ine wa allah laifi yace ya tuba to farin cikin da allah yake yi yafi wanda wannan mutumin yake yi kun ga wannan yana nuna yadda allah yake kaunar bayinsa yake tausayin bayinsa kuma yake son su tuba domin su samu rahama to a ƙarƙashin wannan hadisin malamai suke cewa ana kwaɗaitar da mu ne ana jawo hankalinmu wajen cewar mu dinga yi muna komawa ga Allah kuma komawa ga Allah da zamu maslahar mu ce mu ba maslahar wani ba sannan kuma wannan hadisin yana tabbatar da sifatul farah daga cikin sifofin da ake siffanta ubangiji ake siffanta Allah da su akwai alfarah farin ciki kamar siffa ta ghadab fushi kada wani ya zo ya ce to ai ba za a danganta farin ciki ga Allah ba a'a za a danganta farin ciki ga Allah amma mu dauki ka'idar laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani wanda yake tankar Allah kada ka kamanta farin cikin ubangiji da farin cikin halittarsa ko kuma bayinsa sannan malamai suka ce duk mutumin da yi kuskure sakamakon kuskuren nasa sai yi tuntuban harshe yi faɗi wata kalma ta kafirci ba komai Allah ba zai kama shi da wannan kalmar ba domin gashi anan duk mutumin da yace da Allah shine ubangijin Allah Allah ne bawansa ne matsayinsa ya kafirta amma da yake farin ciki ne yasa yi wannan abun babu komai shi sa aka ce lokacin da mutum farin ciki ya same shi sai faɗi wata kalma ta sako saboda munna ba za a kama shi da laifi ko bai komai ba babu komai a kansa saɓanin mutumin da yake yi wa Allah izgili saɓanin mutumin da yake izgili ko da addini ko ya faɗi abin da gangan yana sane wannan Allah zai kama shi da shi ina ganin sai mu tsaya a nan wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in